sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin namu daren yau Lahadi 12 ga watan Nuwamban 2023. So bayan an sha labaran duniya, zamu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna. Shirin da aka kirkire shi musamman don mata. Idan kuma babu laifi idan maza ma su saurare shi. Kafin mu kai ga gabatar muku da shirin kallabi yanzu ga Baba Yakub Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Jama'an sojan Amurka guda biyar ne suka mutu a ranar Juma'a a lokacin da jiragen su ya fado a tekun Mediterranean a lokacin da suke ƙara wa jiragen mai kamar yadda suka saba. Inji sanarwar da ma'aikatan tsaron Amurka ta fitar a yau Lahadi. Rundunar haɗin gwiwar Amurka da Turai bata bayar da wani ƙarin bayani akan lamarin ko kuma inda abin ya faru ba. Amma ta ce hadarin bai hada da wuta mai tsanani ba. Ta ce ba za a bayyana sunayen waɗanda hatsarin ya kashe ba har sai sa'o'i 24 bayan an sanar da ƴan uwansu. Sojojin Amurka sun tura wasu jiragen yaƙi guda biyu da jiragen ruwa da za su taimaka musu da kuma jiragen sama da dama zuwa gabashin tekun Mediterranean tun bayan harin bazata da mayakan Hamas suka kai akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba domin daukar matakin dakile yaduwar rikicin. Jiragen saman sojojin Amurka da na ruwa da ke kusa sun fara bincike cikin gaggawa domin gano tarkacen jirgin, yayin da hukumomi suka ce suna buɗe bincike akan musabbabin faduwar jirgin. An kashe akalla mutane shida a wata takaddama tsakanin sojoji da wasu 'yan bindiga masu biyayya ga gwamnati a gabashin demokaradiyyar jamhuriyar Congo mai fama da tashin hankali, a cewar wasu majiyoyi da dama a yau Lahadi. Lamarin ya faru ne a jiya Asabar da rana a ƙauyen Mugerwa mai tazarar kilomita 15 daga birnin Goma, a cikin wani yanayi da har yanzu ba iya fayyacewa ba. Wani jami'in tsaro da ya nemi a saka sunansa ya ce sojojin suna musu ne da mayakan kungiyar ta Wazalendo, lamarin da a ƙarshe ya kai ga musayar wuta. Sun harbi junansu a wannan rashin fahimtar juna, kuma mutane shida sun mutu, kana wasu guda tara sun jikata, inji jami'in tsaron. Wannan tashin hankalin ya biyo bayan arangama da kungiyar 'yan tawayen M23 a watan da ya gabata, lamarin da ya yanke ɗan zaman lafiya da aka samu tsawon watanni a yankin. An ci gaba da gwamza yaƙi a ƙasa da kuma kai farmaki ta sama a cikin dare a zirin Gaza. An yi wa asibitin Shifa mafi girma a Gaza ƙawanya baki ɗaya, inji daraktan asibitin Muhammad Abu Salmiya yana faɗa da yammacin jiya Asabar. Sojojin Isra'ila sun faɗa a jiya Asabar cewa za su taimaka wurin fitar da jarirai a yau Lahadi daga asibitin Shifa, inda ake fama da tsananin matsalar jin kai. Za mu ba da duk abin da ake da bukata, inji babban kakakin sojan Isra'ila Rear Admiral Daniel Hagari a jiya Asabar. Jarirai biyu ne suka mutu a jiya Asabar, kana wasu da dama suke kan hadarin rasa rayukansu bayan da mai ya kare a cikin injin generator asibitin. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tana yiwuwa galibin mayakan kungiyar sojan haya ta Wagner sun shiga cikin wata rundunar tsaro ta kasar Rasha, inji ma'aikatar tsaron Birtaniya a yau Lahadi a cikin rahotonta na tattara bayanan sirri na kowane wuni a kan Ukraine. Da alamar sabon rukunin sojan Rasha zai samu jagorancin Pavel Prigozhin da marigayin Yevgeny Prigozhin, wanda ya jagoranci kungiyar kafin mutuwarsa a cikin wani hadarin jirgin sama makonni bayan shirya wani bore da ke auna shugaban na Rasha Vladimir Putin. Bugu da ƙari, rahotanni sun ce mayakan Wagner da ma'aikatan kiwon lafiya sun shiga cikin zaraton rundunar Chechen. Yanzu dai Rasha tana da cikakken iko akan ayyukan kungiyar ta Wagner, a cewar ma'aikatan tsaron Birtaniyar. A ƙarshe, China na shirin gudanar da atisayen soja na haɗin gwiwa da wasu ƙasashe biyar na kudancin Asiya a tsakiyar wannan watan Nuwamba, a cewar rahoton kafar yada labaran ƙasar Shinwa a yau Lahadi. atisayin da za a gudanar a lardin Guangdong na kudancin China zai hada da sojojin kasashen Cambodia, Laos, Malaysia, Thailand da kuma Vietnam. Kafan labaran China ta Xinhua ta ce atisayin zai maida hankali ne akan yaki da ayyukan ta'addanci da kuma tsaron teku. A ƙarshe, wani zaki ya tsere daga wani wurin wasa a Italiya a jiya Asabar kuma ya zaga a garin da ke gabar teku. Bidiyon tserewar zakin daga garin Ladispoli mai tazarar kilomita 20 arewa maso yammacin birnin Rome ya nuna shi yana bi titunan garin da babu kowa a kai. Magajin garin birnin Ladispoli ya gargadi mazauna garin da kowa ya saura a cikin gida yayin da zakin ya tsere zuwa cikin gari. A ƙarshe dai an sanya ma zakin magani yayin sanyi aka kama shi kan aka koma da shi wurin wasan.
Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Mai gidana dai Allah ya yi mai rasuwa. Wannan sana'an huran nan yanzu shi na dogara a kai.
Kallabin shirin a wannan makon ƴan uwana mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabe shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mu fita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga cigaban al'umma. Kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Yau za mu dora a hirar da muka fara da kallabin mu ta mako wata mace da ta yi suna a nan Amurka da sana'a fura. Za mu kuma dora a nazarin da muka faro makon da ya gabata kan yadda mata ke daukar tsufa. Kana mu nazarci abin da ya sa waɗansu lokuta ci gaba da mata ke samu kan zama matsala a gidajen aurensu ko kuma waɗansu lokutan ma ya hana su aure. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirarmu da kallabinmu ta mako, bari mu faro takon da ci gaban nazarin da muka fara makon da ya gabata kan yadda waɗansu mata ke ɗaukar tsufa da kuma dalilan da ya sa waɗansu matan ke ɓoye shekarunsu. Ga abin da baƙin namu na mako ke cewa a kan wannan batu.
Wani cutace ya tsakanin maza da mata wa ya fi tsoron tsufa ne don na kaman
gani mata ne
ko faɗan sunan shekarun ku ba ku yi
ya mata ne
wallahi su ma suna tsoro
to amma dai mata sun fi su tsoro
to gaskiya ne
akwai namiji tsufa ta fi fito ma namiji akan mace
ko amma kuma kaman ya fi gyara su ai don wani lokaci idan suna ƙuruciyar nan ba su cika kyau ba in ce
ba idan sun haka mu wannan gashin da menene shine zai sa su fi kyau
a to sai ta nuna ba
ai na ce wannan tsotsewa fatan wannan gashin sai ta sai tsara shi su cika amma kin ga ke ba komai a fuskar dole ba ta da shi da yana dole a ga in ta ta mace dole a gani amma sun sun lulluɓe ta da gashi amma dai gaskiya maza sun fa acceptin tsufa akan mata
mace ganin sai ma ya gama tsufa su sanai je samu wai karamar yarinya ya ce
lokacin da ya dawo amma ya san ya tsufa amma ya dauka kanshi shi a lokacin ne shekarun shi ya fara ya ji dadi ya fasan cewa ya tsufa ya sani ba wai zai ce miki bai tsufa ba ko wani abu ke a lokacin ya riga da ya gama maida ki tsohuwa kin tafi kin gama mishi amfanin da zaki mishi
amma shi da sauran sa
yawa
a lokacin shi ne ga tsufan
sa shi ne ga ba shi a lokacin ma yake cewa shi shine shi fa da miji tunanin shi ma baya tsufa
to ya fi tsoro haka ma suke cewa sun
ce su zo mun kana haihuwa yes ba sa tsufa amma shi ya mace su ka tsufa yawa sun dauke ta ita ce ne tsufa
to yanzu daga wani lokaci za mu iya cewa wani shekaru ne a naki tunanin ya kamata a ce an fara tunanin tsufa
wai to ai ba ki sani ba su shekarun nan ba
duk inda ka hango na saman ka sai ka ce ina kai wannan shi wannan shekarun in ka kai su ka gama ka tashi aiki
sai
ka ga cewa
ko a yanda muke
amma dai ka kai lokacin sai ka ga ba abin da ka kasa ba abin da aka fasa in sitira ce ma kana sa kina dan sa zoban ki sa kwallin ki sa jamakin ki to kuma me tsufa
shine rugurgujewa kasayin abun kusantar kabari
to yanzu in kin ce ma ciwon kafa ne ciwon baya yara na yi
amma suna yi
sai kin rasa a wace shekara sai da ni dai yanzu ina ce miki shekara 60 shine tsufa wata kila ina je gurin kika tambaye ni ce miki
kai lokacin kuma in kika ce shekara ka dauki ce wace yadda
ba sai dai ba tsufa bane 60 din sai gaskiya yanzu fadar shekarun tsufa a shekara nawa ma mutun ya tsufa idan aka yi duba akan wannan to shi ma kansa ya danganta idan magana ake ta aure a shekara nawa ne tsufan mace in bata taba aure ba kin gane in magana ce ta haihuwa a shekara nawa ne mace ta yi tsufa in bata taba haihuwa ba ta tsufa ta wuce haihuwa idan aka yi magana ta rayuwa yanayin rayuwa a yaushe tsufan yake
wato yanayin samun
miji yanayin samun miji yanzu yarinya 18 19 da za ta samu miji yar 25 ba sauƙaƙe za ta samu miji kamar yar shekara 19 ba nan da nan mazan za su fara cewa wannan ai ta haura kaza ta gama university ta gama makaranta ai wannan ta yi min tsufa ta wuce yanda nake so so haka sai kiga hawa malam Bahaushe bai ma san inda zai tsaya kira ki tsufuwar ko dattijuwar ba wannan ya kira ki 25 kin tsufa wata ta yi 30 to wadda ta yi 40 ba ta yi aure ba
kuma ba ta yi aure ba
haka ba aure ba yawwa in kika dauko maganar haihuwa wannan sai a ce to ya danganta da harkar lafiya shekaru kaza ne mace ta zufa bata haihu amma Allah ba yanda baya ikon sa wanda ta kai 60 mata haihu kuma to har 70 kuma an zauna lafiya tare ni danta saboda haka shi maganar kowa kika tare yanzu kika tambaye shi yaushe ne mace ta tsufa zai baki shekara daban kowa da yanda ya fahimci nasa ya dauna sa yanayin kuma kamar yanda rayuwa take yanayi yakan kawo tsufa da wuri yanzu furfura in kika ce ita za ta baki shaidar su ina da kanne da yawa da suka yi furfura ni bani da ko daya haka rayuwar ta zama ina da kanne maza da ba su kai sun kawo wani ma bai aure ba amma ya cika da furfura gemu ya tsaye da gemu ya tara furfura a gashin sa ko ina akwai yar uwata tana nan kanta cike yake da furfura na girme ta ba sa'ata bace saboda haka furfura in ka dauke ta ita za ta ga maka tsufa wata rana za ta kai ka ta baro saboda yanzu misali zan yi miki akwai tsofaffin da suna nan ba sa sa tabaro ba sa rike sanda suna hidimar su kaka ta ta rasu amma kafin ta rasu ta yi tsufan da daukan ta ake yi amma daga sanda ta fara wannan a dauke ta zuwa kamar ciwo ne ya faru ya sa ta zama amma ɗan watanni kaɗan kafin sannan tana ga mun ta ce min ni na yi lafiyayyen tsufa tace ban ni da matsala bana ciwon ido ban manta kowa ba ban rasa ci gaban ban rasa dandano ba tace mai yanzu ko haduwa ta yi da sako'inta ana kiran sallah zurf za ta miƙe tsaye ta sallah su ko sai waccan a zaune waccan a zaune saboda haka ita a lokacin tana faɗa kai dai da ina kallon ku ne zan ce na tsufa
haka wato a ruhin ta
amma a cikin ne bana jin ta don kwarinta da komai tana abubuwan ta ne yanzu na zauna da kawaye na zurf zan miƙe in tashi in yi alwalata in sallah ta a tsaye
to yanzu me yafi takurawa mace mai shekaru
ido da bakin mutane wannan magana ta tsufa kina yanzu fa kowa kika da shi mama wani
wato ga ki ga abun da ya ce ni haka
wani ma
kawai ya mai da
ki hanzari ma suke sa mijin ki ma ko sa baban ki wani amma hanzari suke da an fara magana sai mama ba haka ba
to
mama sanne da zuwa mama kaza in kika kalli mutum sai kiga ta ina na zama
ta kai ci ne
billahi to amma
kai shi ya mai
da abin da mata yake daga musu hankali irin wannan
masu sauraro shirin kallade kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka shirin da ke haska titila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma da kuma kalubale da suke fuskanta a rayuwa yayin da shekarun baya matan da ba su da ilimin boko ke fuskanta kalubalen samun aure a yau zamani ya kawo inda mata da dama suka ci gaba a fannoni daban-daban na rayuwa banda ilimi akwai mata da dama da suka yi fice a fannonin kasuwanci da waɗansu fannonin rayuwa sai dai kash maimakon wannan ya zame musu alheri sai ya zama sanadin gaza samun maza ga waɗansu mata da dama ko menene dalili ga abin da manazarta ke cewa
generally rayuwar gaba'i ba a yin sa babu daga abin da ya kama abin shi wajen zama lafiya wannan wani abu ne wanda dole duka da kudi yake yin shi kuma ita macen da ta kai wani mataki na rayuwa za ta fahimci shin wani neman sa da samun sa sun kai ya iya sauke nauyi kaza da kaza saboda ita a cikin tsarin ta akwai tana tunanin idan nayi aure sai ai ƴaƴana za su shi makan za a iya rashin lafiya duk wannan abubuwa na tsare-tsare suna cikin lissafin ta so kin ga ba za ta yadda ta kai kanta wajen da ta san cewar gaba kaɗan idan aka karuwa ka fa haka yawa za a samu matsala wajen sauke nauyi ba to ba magana ce ta san abin duniya ba magana ce ta duba abin da zai yiwu ba tare da an samu matsalar aje a dawo
to na dawo kanki malama Fatima akwai magan daga mata nan suna da abin hannunsu sai su ce ni na amince in ka amince yana so tana so amma sai ce a'a ba ni da kudin da zan rike ki ba na so ni zan ci da ke ni zan tufatar da ke ni zan baki muhalli kuma ila a wannan lokacin shi kudin shi bai taka karaya karya ba ita kuwa tana da kudi zai ta ce da ni da abin da na mallaka za ka mun zama daya a zahiri wannan namijin yana son auren macen ko kuma fadi kawai yake
akwai mazan da suke da hakan ce ne haka za su ce su ba su san mace ta musu komai ko da kuwa ta fi su samu in gwamnati ce saboda ba su san rini ya shigo akwai wani abu da fa lokacin da ka bari wani yake ba abu to daga lokacin rini ya shigo ko a zamantakewar aure kuma macen da ta cika yawan tambayar mijinta ba ni rini yana shiga tsakanin
sosai
haka zalika duk namijin da ya cika sa wa matar shi ido akan abin da take da shi rini yana shiga
tsakanin
shi ya sa yi ba a ce dole ba amma yana da amfani da mijinki a ce both of you kana da abin yi ina da abin yi kai kana da abin yi bukata ta in yi wa kaina bukatar da ta zama wasu ta wuce su kayi min kai min kamar ci da tufacirwa da tsoron
to gare ki malama Ummul Khairi a matsayin ki na ne bai wa ma'aurata shawarwari kafin su yi aure ko kuma mai sasanta tsakanin har yanzu akan wannan batu zaki ga akwai matan da Allah ya wadatar da su suna da kuɗin babu abin da suke nema sai dai kawai miji mai rike amana wanda zai rike ta san haƙoƙin aure kuma san haƙoƙinta a matsayin ta na matar aure ita duk kuɗi bai dame ta ba in ta dora shi ma zai iya arziki daga jikinta amma duk da haka sai ki gani mazan suna gudun irin waɗannan mata akwai dalili
eh to kamar da na faɗa bai za ki ji maza suna yawan faɗan cewa kar ka yadda ka auri mata da tafi ka kudi zai zama ne ita ce ta aure ka ba kai ka aure ta ba kin ga mun dawo kan wannan magana ta mulki da mallaka dan yana tsoron kar ki fi shi arziki ya zama da bai isa da ki ba yana tsoron kar ki fi shi kudi ya zama da shi ba zai iya kafa doka a diba amma kuma misconception ne ko zan ce rashin fahimta ne kan domin abinda mace ta mallaka baya hana ta bin dokokin aure ko yin da yake aure kawai dai ya danganci wace irin mace kake nema menene upbringing din ta ma'ana wace irin canji ta samu
haka
da kuma wani irin background na rayuwa ta fito ciki
haka
shine yake determining ki ga a yaya ne zaman auren zai kasance ko da kuwa ce kai din ne ka fita samu ba ki tafi da samu
malama Fatima akwai wayanda suke da ra'ayin cewa mata wayanda suka ci gaba a rayuwa na farko kwata-kwata ma su ba su ma damu da abin da al'umma za ta faɗa akan su duk abin da zuciya su tsaya musu ba sa saba mata banda haka kuma irin waɗannan matan idan suna yi suna yi idan ba sa yi ba sa yi ma'ana ba su yadda da munafurci ba
eh akwai wasu mutanen yawanci za su ga musamman mace tana da wannan abin sai mace ce kuma in na faɗa za su san eh haka ne kuma wanda in aka tara mata da yawa haka ne mace ba ta ture ka akan abin da kake so mace in ta ce tana son ka ko ba ka da komai za su zauna da kai za su sha wahalan duk da za su sha domin ta haɗu ku rufa wa junan ku asiri
haka
ba tare da tana hangen wani abu ba ko da matan yanzu sun canza maganan gaskiya matan yanzu sun canza ba komai ne sun canza matan yanzu ba irin duba da yadda muke kallon wannan celebrities din nan
wato fitattu
mutane da suka yi fice fitattu to yanda kike rayuwa a TV muke kallo muna kallon kamar rayuwar ma a gaskiyan haka ne while ba ta saba ne mutane ba sa tantance film ba sa iya tantance gaskiyan shi da rashin gaskiyan shi to abin da muke dauka sai muke kai fayanci tun da sun zama sun yi fice sai muke ganin duk abin da suke yi kaman gaskiya ne wai kuma ba gaskiya bane ba to alhamdulillah matan da suka san abin da suke yi suna na akan tafarkin su na gaskiya akan in suka ce suna yi babu wani abu da suke canja miki idan mun san cewa a yanzu zamanin da muke ciki in suka kada mata kashi 100 to maybe kashi 80 duk za su ga suna wancan layin
haka
suna bin irin wannan
madalla shirin kallabe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako da aka fi sani da mai fara aljanna a nan Amurka wanda ta ci gaba da bayani akan yadda take gudanar da wannan sana'a tata a birnin New York
akwai wuri da muka ce kitchen ne na haya biki zan yi wurin wudin niki zuwa ni kuma kowanne wata shida suna zuwa su yan binciken lafiyar mutane na abinci suna zuwa su zo su saya su ganyen da kake yi
to insha Allah ke kina zuwa wannan kitchen din da kike hayan gefe ne ko kuma ke kina da shagon ki na kanki
ina zuwa kitchen ne kuma wurin ni nayi ba ina zo ba ni da kai na ke sai ruwa ba ana order ne
kafin ai order sai kije ki ko kuma sai an yi order kike yi ko kuma akwai ranakun da kike mutane da sun san ranakun da za su zo su karbi fura
ina da kamanyan so haka in sun order ne ya dace da in zan yi
suna daidai lokacin da kike
shin yi kamar in so biyar ne in shida ne shi in yi supply musu amma akwai kuma wanda nake yi da ba dama ba shi kuma akwai mutane da ke fitowa Pennsylvania Philadelphia wuri dai da dama wadansu ma su suna order ne in an yi shi su bar a zo a doki a post musu
to ke kikan yi kamar irin waɗanda akan yi ba da ba dama din nan ba su waɗannan kina yin irin wannan ki aje a gida kina da wurin kamar akwatin sanyi da kike tattara su ne ko kuma dan na san akwai waɗansu lokutan da ba shiri mutane ba sa baki dogon order kawai za su zo su ce ina kike ne ina son fura kaza
haka nan ne muna yi kowane alamis ina yin wannan saboda akwai wata ƴar uwana da take karban wani tana zuwa da shi masallaci tana sai ruwa shi yasa kowanne alamis ina yi kamin alamis nan ya kai insha Allah ina samun order shi yasa ina yi fiya ga wanda aka order saboda nayi saurashin zuba cikin freezer don akwai masu fitowa nisa kai sai kamar yadda kika fadin ga kana zaune shi su kira suna son hura to me shi ya fito nisa yin huran kuma ba abin da zai take kaman awa daya ko awa biyu bane yana dokan lokaci shi yasa ina da shi na zuba cikin freezer me shi kira shi izuis ya dauki
to na san dai jama'a kasan nan tana da wahala ba kamar yadda mutane suke tsammani a gida ba suna ganin kamar duk wanda yake Amurka nan jin dadi ne yake na ba su san aiki ne tukuru ba to ga wanda macen da ta samu shigowa kasan nan kuma tana fama da fadi tashi tana tunanin yin sana'a wace shawara zaki bata
insha Allah wanda kasa ne mai albarka din wanda ke cikin kasan ga yace ba zai aiki ba shine bai so yayi ba amma ko duk wani da sana'an da kika sani in ko sai kika iya soyawa in ma sa kika iya soyawa in da kuwa ma kika iya duk wani abin da kika iya kina yi unguwan da kike nan duka akwai mutanen Afrika ko ina an dai ba za ki rena abin da za ki samu ba ko masallatayya juma'a masu abinci kowanne masallaci daga New York mun ga in kin je ran juma'a zaki je ki ga abubuwa na ban mamaki
kamar yadda ake zuwa gefen masallaci a gida nan ma mutane sai suka kawo kayan su ke da a wajen masallaci
ba abinda ba zaki samu ba
to
kayan miya kayan kuka busheshen kubewa busheshen kifi duk wani abin da kike nema da kayan daddawa duka kin same shi America
a bakin masallaci ranar juma'a
insha ran juma'a insha Allah
to Hajiya Fura Aljanna kina da iyali yaya nawa kike da su kuma ina suke a halin yanzu
insha Allah ina da yara hudu maza biyu gida na haifiya don kamin in zo garin ga da baban su ya kawo ni kuma nazo na haifu biyu na maza to insha Allah ni da uku kenan sauran daya yana gida shi babban
yanzu ya zaki bayyana fa'idar wannan sana'a a rayuwarki ko kuma iyalinki
insha Allah ashe dai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah don wannan sana'an nan shi kada yanzu na dogara a kai domin mai gida na dai ba shi Allah ya yi mai rasuwa
Allah ya ji kan
wannan amin amin wannan sana'an wurin nan yanzu shi na dogara a kai saboda da aiki da nake yi da na fara nake nan saboda ban ji dadin jikina ba wannan aiki na ban shi tun in ce wurin shekara wurin 12 kenan ko 13 da na bar wannan aiki wurin nan ne muke yi muna dabara mai gida na taimakawa lokacin ma yaran na gida ni da shi ne ina yi yana taimaka mini muna taimaka ma juna muna rufa ma juna asiri shi Allah ya zo yayi halin shi shi saura ni da yaran to yanzu yaran ne ke taimaka mini kuma Allah na rufa mana asiri akan haka don yara biyun duka na aiki guda dai karamin ciki ke su su kuma suna taimakawa gurgudun kasa duk wata da ta shigo katare na wani abin da take da shi da Allah ya ba ta sana'a na hannu in ta tashi ta saya da kadan kadan Allah zai taimaka kuma waɗanda ke shigowa kasu dauki da shigowanka don an ce akwai arzikin nan kana ganin da shigowanka kai arzikin nan kake so gaba da ya shiga hannunka gaba da ya shi Allah an munka kwatar da hankalinmu da kadan 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 za mu kai inda muke so inda babu musammanin za mu kai ba
kuma da labarin lokaci ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku tare mu mako mai zuwa lokacin da zamu shigo da wani sabon shirin muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu Binta Ibrahim a Kaduna Najeriya da kuma abokiyar aiki Aisha Mu'azu a nan birnin Washington DC da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a madadin su duka ni Alheri ke muku fata alheri
Masararo da haka ne kuma zamu nadi ta burmar shirye-shiryenmu na wannan yau. Sai kuma zuwa gobe da safin ku idan Allah ya kai mu ji wasu abokan aikin mu da shirinmu na safi. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labarai, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni ina wa mai da kuma wanda ya kula mu daga na'ura. Ni Aisha Mu'azzu take cewa asubahi ta gaba.